Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harandane tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin a wannan daren naku na yau Laraba 18 ga watan Maris shekara ta 2020. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan irin halin rashin tabbas da jama'a ke ciki a Najeriya. Kana mun zagaya sauran kasashen duniya don jin irin halin da al'umma suke ciki, musamman na irin sauye-sauye da suka samu sanadiyar dokoki da mahukunta ke dauka don yaki da coronavirus. Idan Allah ya ba mu iko, za mu kawo muku labaran kwallo a takaice. Sai dai yau za ku yi mana aikin gafara, ba za mu samu ba ku damar ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku kamar yadda muka saba a kullum ba a sanadiyar annobar coronavirus. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga kuma labaran duniyar. Yaduwar annobar coronavirus ta sauya al'amura baki daya a kasar Afrika ta Kudu, ciki ko har da turkatirkar siyasar bangaranci, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarta 100 karon farko a kasar. Hakan ya kawo wani haɗin kan siyasa daga shugaban kasar Cyril Ramaphosa da manyan abokan adawar siyasar sa. Shugaban kasar ya tsayu kafada da kafada da abokan hamayyar sa wani taron manema labarai a Cape Town, da yake sun tsaya nesa da junansu kuma sun taba juna ne kawai da gwiwar hannu. Cikin murmushi, Ramaphosa ya yi jawabi ga manema labarai, inda yake sun ajiye duk wasu bambance-bambance da ke tsakanin su domin yakar annobar ta COVID-19. Ramaphosa ya ce shugabannin siyasa sun kuma tattauna lamuran da suka shafi rashin raba daidai da za su iya shafuwar kokarin yaki da cutar. Yan kasar da dama masu karamin karfi ba su da muhimman ababen bukata a gidajensu, wanda hakan ke sa suna dogara da ayyukan da ake cunkoso kamar sufuri da zirga-zirga, inda aka fi sauƙin kamuwa da cutar. A yau Laraba an saka sababbin matakan hana zirga-zirga a Malaysia, kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar Turai, inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen, yayin da gwamnatoci suke kokarin hana yaduwar annobar cutar coronavirus. An tabbatar da mutum sama da 500 sun kamu da cutar a Malaysia, kana za a killace su na tsawon makonni 2. A Saudi Arabia ma jami'ai sun fadawa kamfanoni masu zaman kansu da su saka ma'aikatansu su rika aiki daga gida idan hakan zai yiwu, kana kuma waɗanda suke zuwa aikin to su ɗauki matakan bada tazara tsakanin su. Tuni wasu ƙasashe suka ɗauki waɗannan matakai domin hana cuɗanyar mutane a wurin taruwar jama'a. Kasashen Italiya da Spain da kuma Faransa yanzu haka suna ƙarƙashin tsananin hana zirga-zirga, yayin da suke fama da adadi mai yawa na waɗanda suka kamu da cutar a duniya. Hukumomin ƙasar Kenya sun ba da rahoton mutane 3 sababbin kamuwa da cutar coronavirus a yau Laraba. 2 daga cikinsu sun zo ne daga ƙasar Spain, da kuma wani ɗan ƙasar Burundi da ya zo daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A yanzu ƙasar ta Kenya tana da jumlar mutane 7 kenan da ke ɗauke da cutar. Ba ta yi gano cutar ko ɗaya ba a Kibera ya zuwa yanzu, amma mazauna garin na cikin fargaba sakamakon yanayin cunkoson jama'a da suke zaune a ciki, wanda ya sa yana da wahalar gaske su iya ɗaukar matakan kariya daga kamuwa da cutar idan ta ɓulla a yankin. To amma ministan lafiya na ƙasar Mutahi Kagwe ya ce suna ɗaukar matakan magance ɓarkewar cutar a wuraren da ke da cunkoson jama'a. China ta ce za ta kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yaɗa labarai 3 a matsayin martani ga haramcin da Amurka ta kakabawa wasu kafafen yaɗa labarai na ƙasar China. Ma'aikatar harkokin wajen China ta faɗa a wata sanarwa cewa 'yan jaridar Amurka masu wakiltar mujallun New York Times da The Sun Street Journal da kuma Washington Post da takardun izinin aikin su ke karewa ƙarshen shekara, da cewa su gabatar da takardun nasu nan da kwanaki 10. Sanarwar ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ba za a yarda su ci gaba da aiki a matsayin 'yan jarida a China da Hong Kong ba, da kuma yankunan Macau da ke karkashin gwamnatin China. Ma'aikatar ta hakikance cewa kwace takardun izinin aikin martani ne ga abinda ta ce take haƙi ne da aka yi wa kafafen yaɗa labaran China ba gaira ba dalili. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden yayi gagaruman nasara akan Senator Bernie Sanders a zaben fitar da gwani na jam'iyyar Democrats da aka gudanar jiya Talata a jihohin Florida, Illinois da Arizona. Biden na kan gaba da Sanders da kashi 62% da 23% a kusan dukkan ƙuri'un da aka kirga a Florida, inda shugaba Donald Trump ya tashi. An kuma sami rata makamanciyar wannan a Illinois, inda Biden ya sami kashi 59% akan kashi 36% na Sanders. To sai dai ratan na da dan sauki a Arizona, inda a can ma Biden ne ke kan gaba da kashi 42% da kashi 30. Da wannan nasarar da Biden ya samu a jiya Talata a karo na uku da yake neman tsayawa takarar shugabancin Amurka a cikin shekaru fiye da 30, a yanzu ya yi nasara a zaben jihohi 19 daga cikin 24 akan Sanders, da ya bayyana kansa a matsayin dan Democrat mai aƙidar gurguzu da ya lashe takobin jagorantar juyin juya halin tattalin arziki, ciki har da sauya fasalin tsarin kiwon lafiya na Amurka baki ɗayansa.
Da Murtala Faruk Sanginna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanni. Annobar coronavirus na ƙara ta'azzara a faɗin duniya, su kuma mahukunta na ƙara daidaita sahunta yadda za su yaƙe ta bilhaƙi da gaskiya. Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin masana akan farin lolin yakar cutar.
A wani mataki na takaita yaduwar cutar alagakai ta coronavirus, gwamnatin Najeriya ta hana jami'an ta bulaguro zuwa kasashen China, Amurka, Britania, Japan, Switzerland da Netherlands. Sauran kasashen su ne Iran, Norway, Faransa, Korea ta Kudu, Jamus, Italia da Spania. To amma bisa ga dukkan alamu wannan mataki bai gamsar da mafi yawan kwararru kan kiwon lafiya a kasar ba. Farfesa Isa Sadiq Abubakar shine babban daraktan cibiyar da ke kula da ayyuka da bincike kan cututtuka masu yaduwa na Jami'ar Bayero.
A hanya ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya hana yaduwar wannan cuta ta coronavirus, babu shakka haddacewa a hana taro na al'umma da kuma shigowar mutane waɗanda watakila suna ɗauke da wannan cuta. Kaga kenan hanyoyin shigowa ƙasar nan kamar filayen jiragen sama da kuma na ƙasa na inda ake shigowa da motoci da kuma na jirgin ruwa, inda aka san cewa mutane za su zo daga wasu kasashe, dole ne sai an dauki matakai akai. Tunda har mun fara ganin cewa mutanen da ke shigowa daga kasashe daban-daban, tun ana na Italy har an zo daga wasu kasashe kamar su America da Ingila, yanzu mutane suna shigowa ana gani kuma suna dauke da wannan cuta. Ya kai matakin da mu ma ya kamata kamar yadda wasu kasashe suke yi mu toshe hanyoyin shigowa a hakura zuwa wani lokaci, domin kuwa zai rage yawan mutanen da za su shigo dauke da cutar.
Na tambayi Dr. Nasiru Sani Gwazo, wani kwararren likita a Najeriya, kuma zai ce dangane da wannan cece-kuce da ake ta yi kan rufe border.
To shi al'amari na corona, akwai matakai daban-daban da ake kaiwa. Akwai kasashe da suka riga suka kai mataki na uku, shine matakin da ake kira yaduwar cutar a cikin al'umma, wato community transmission. To duk kasar da ta kai wannan mataki akwai hadari idan aka bar ƴan wannan kasa suna shigowa kasashe daban-daban. Saboda haka duda ba lalle ne a ce gwamnatin tarayya ta rufe iyakoki ba, to amma ya kamata a rufe iyakoki da kasashen da suka kai wannan mataki na community transmission, ko kuma wani adadi na yawan masu wannan cutar. A gaskiya akwai hikima idan gwamnati ta yi haka. Matakin tafiya shi ma wannan mataki ne wanda gwamnati ta dauka, wanda yake ya dace. Akwai kasashen da yanzu sun hana zirga-zirga tsakaninsu da wasu kasashen, to amma tunda sun bari da Najeriya, hakan zai iya bude kofa wani maimakon ya tafi kasar da yake da niyya direct ta wata Najeriya domin su samu damar shiga waccan kasa. To kaga irin wannan mu kuma zai haifar mana da barazana. Irin hakan za ta iya faruwa ga matafiya masu dogon zango. Saboda haka idan gwamnati ta kai la'akari da irin waɗannan matakai, ta ɗauki matakan da suka dace, yana da kyau.
Ganin ya zuwa yanzu an sami wasu mutanen da suka shigo wa Najeriya da wannan cuta ta alaƙaƙai. Anya ba za a ce an makaro ba, hankuran da wasu 'yan kasar ke ta yi na rufe kan iyakokin. Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Ba a makaro ba har yanzu tunda ana iya ta rabo da kowane lokaci yanda aka ta rabo da shinkafa da safa kawai aka tashi aka ce an dena to wannan ma yanzu idan shugabannin Najeriya suka ce a tsayar za a tsayar kasashen da suke makutaka da caji ma ta tsayar Ghana ta tsayar kowa ya tsayar saboda a tsaya a tabbatar cewa tsayarwan a duniya shi ma taimakawa ne a yaki wannan cuta so ina fata shugabanninmu na Najeriya za su gane muhimmancin rufe border saboda cuta hana wasu shugowa ta jiragen sama da ragowar hanyoyin shigowa saboda ana tsoron cuta ta yaɗu ne in America za ta hana Ingila shiga ƙasar ta to banga ƙasar da za ta iya hana wata shiga ƙasar ta ba a gaskiya.
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Sa'ad Usman ya ce akwai fa ababen da ya kamata a yi la'akari da su kan wannan batu na rufe kan iyakokin ƙasar.
Idan an ce za a rufe border Nigeria a ce land da kuma iya da kuma ta ruwa idan an ce za a rufe gaba ɗaya yaya tattalin Najeriya za ta zama ya mutanenmu za su iya daure wannan abun na dan tsawon lokaci ko kuma gajeren lokaci to shine abun da za a gani don akwai mutane wa'anda a Najeriya sai sun fito za su je su nemi abin da za su ci amma kuma na fari shine batun rai rai shine fari kafin ma ai maganan abinci da sauransu.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Jinjina ta musamman ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Najeriya. Bari mu leka Faransa daga nan mu shiga Malaysia don jin halin da al'umma suke ciki inda na tuntubi barista Zainab Sani da kuma Bello Sani Haluru dalibi a kasar ta Malaysia ga kuma abin da suke shaida mu.
To hanya Zainab ko zaki dan bamu a takaice wani irin halin da ake ciki a nan kasar Faransa dangane da wannan cuta da take ta kaiwa da kawo a fadin duniya.
Abin da yake faruwa a nan kasar Faransa musamman ta inda ne muke mutane suna cikin damuwa har a sosai dan tun kusan asabar haka zuwa Lahadi Litinin kowa ya je da gudu ana damban zuwa su kayan abinci dan a ranar Lahadi shugaban kasar ya ce zai magana ana jin tsoro dan daman ana ta sauraro saboda zabe an yi zabe na municipal a ranar Asabar zuwa Lahadi to ranar Litinin din nan ya fadin cewa babu za a daina fita to da isa sanarwar da yayi rana daya da fitan to kowa ya shiga cikin damuwa an masu siyo abinci sun siyo abinci kowa ya tanadi abinci dan yanzu ajiye ya sanar cewa duk wanda aka gani a waje za a kama shi a ci shi tara. A yanzu yau duk wanda ya fita in baka cike takardar da gwamnati ta baraka cike ba ka faɗi dalilin fita ka sai ka biya euro 135 to kuma kamar wanda bai tanadi abincin ba ko abinci ya kare shaguna abinci dai suna bude amma zuwa shagon dai wasu a tsorata suke in bai zama dole ka fita ba gaskiya ba za ka fita ba tunda an sanar ko makota da makoci ba za ku shiga gidajen junayenku ba to akwai dai gaskiya damuwa akwai tashin hankali.
To ana iya cewa kamar makarantu da aka rurrufe ya yara suke rayuwarsu a cikin gidaje.
Yawwa yanzu abin da yake faruwa muna exchanging emails da malamansu. Duk sun turo harkar makaranta da muke yi tare da su ta internet za su turo da abubuwan da za su karanta abin da ya kamata su yi a makaranta. Abin da muke kenan kullum muna aiki da yaran a gidaje. Inda baka gane ba za ka tura musu email za ka turo maka su kaman malaman ai suna zuwa makaranta suna aiki mu ne dai ba za mu fita ba su din ma dole sai sun nuna wa hukuma ga inda za su aiki tukunna a basu su shige su tafi gurin aikin.
To Hajiya Zainab dan da layin ki bari mu tafi kasar Malaysia mu ji su kuma irin halin da suke ciki Malam Bello wani irin hali yake ciki duk da dai na san cewa yanzu takaddare ne a nan wajen naku.
Hakan dabta tsakar dare ne amma gaskiya nan abin da ka faruwa Malaysia kamar abin jahanci da safe shugaban kasar su kamar da jiya ya yi jawabi cewa daga 17 ga wata za a rage abin nan zirga-zirga ko kuma in ce za a rage zirga-zirga an rufe masammaki yawanci yanzu makaranci ne gaba ɗaya nan Malaysia ne irin ilimi ne zurfi da kuma ilimi na na gaba ga primary wato secondary school duk ana da amfi makarantun ne wuraren abinci ma haka majiyanci inda aka mutane ke fira abinci saboda nan za ka ga majiyanci al'ada suna Malaysia ba dafa abinci suke mafi yawanci gida ba za ka ga za su kun shiga haje za su je gidan sayan abinci kamar wurin da aka kama a ciki da irin mutane wanda ke fira abinci bakin hanya ko kuma kila irin supermarket haka za ka ga cewa nan na suke zuwa ko kuma wuri wanda dai ake fira abinci haka misali nan na suka zuwa suna sayan abincinsu amma gaskiya kamar yadda nika na gani irin da ya duk ɗan tafi da ni za ka ga cewa mafi yawanci wuraren da ake fira abinci wanda sanannun wurare na irinsu kamar a ciki MC Makaduna haka za ka ga cewa wuri yana nan ba mutane ba sa zuwa. Ba ta zuwa wajen yin sayan abinci kuma yanzu makarantun ne du'ana ga an riga an rufe yau ma da sati za ka ga a titi ma zirga-zirga kwarai ta rage kwarai da gaske mafi yawancin shaguna ma musamman shaguna waɗanda yake ba na ba masu fere al'amari abin da shafi abinci ba ne za ka ga sun mutu yawanci wa gaskiya sun mutu yanzu haka nan ko gidan da muke karkashin shi ma za ka cewa mafi yawancin shagunan da akwai karkashin gidan za ka ga cewa gaskiya yanzu da su fito ba.
To ana iya cewa kenan Malam Bello ko akwai dokar idan mutum ya fita za a ci shi tara ko ba ku da wannan tsarin?
Eh to ko nan akwai wannan tsarin da yake kamar yadda muka gani jiya na ga mutanen kasar sun yayin cincirindo zuwa nan abin ga police station wato hukuma ta yan sanda suna cika form musamman mutane wanda ke da kaba na aiki na musamman haka suna cika form muka gani ana ba su takardar shaidar cewa za su iya fita su yi aikinsu amma dai duk wani abu wanda ba irin wannan ba to gaskiya ba ka da damar ka yi wata fita haka ne tare idan ka fita idan yan sanda suna ganka za su kama ka musamman kaga mu da yake ɗalibai muke nan muna karatu gajiyar makarantu da muke sun kiri mu. Inda kuma mu yanzu kuma na aiki gona sun ce mu sun ba mu takardun cewa shi da cewa idan za mu fita mu shiga cikin makaranta mu je gona sun ba mu takardun shi da cewa sun ku ba mu damu cewa mu zo mu jibe kila misali shi kuma mu a gona amma ko shi lokacin da aka ba mu daga karfe 8 na safe zuwa karfe 1 na rana shi kenan daga wannan lokaci za a rufe ta gona din ba wanda ke shiga insha Allah ba wanda ke shiga.
To Hajiya Zainab a nan guraren naku a nan Faransa ana iya cewa a sanadiyar waɗannan matakai da gwamnati ta ɗauka ya shafi tsadar kayan abinci ko kayan masarufi na rayuwa yau da kullum?
A'a gaskiya ni dai duk ruwan shagunan da na yi yanda na saba su yanka abinci haka na samu farashin amma wasu sun ce a wasu guraren farashin sun ƙaru amma sai dai da ike kuma gwamnati ta riga ta ba da dokar control. To akan wannan control din shine ba na jin akwai dai abin da ya karu kuɗi dan ni dai ban gani ba kuma ba zan yi amfani da akan abin da mutane suke faɗi ba amma dai ana hakika dai yanzu magana gaskiya babu fita masallaci na kusa da masallaci tun shekaran jiya a buɗe yake ba ko banda kukan tsuntsaye ba abin da kake ji a gari.
To ana iya cewa an samu karancin kayayyakin a shaguna kenan?
Shekaran jiya da na je shago akwai abubuwan da yawa kaga kamar su fulawa tunda yawanci suna yawan cin biredi a yawanci duk abincin da zaka ji biredi fulawa da su taliya shinkafa mai su suka fi komai karewa ana sakawa suna karewa wani zubin ma za ma ka je ka ga kan kantar a empty an kwashe duk kayan abincin da ku kuma kamar irin su toilet paper dan jiya ma muna zuwa mu ma mun tafi da sauri mu je mu dauka muna zuwa kusan shine na karshe kwai ma mun je siyan kwai a shagunan babu sai daga ba aka ce an kawo. To amma duk da haka kowa yana jin tsoron fitan mu dai kan ba mu fita mun je mun siya ba akwai abubuwan da gaskiya babu sai ana sakawa ana karewa yana saka wanda ni ban tunda nake ban taba gani irin wannan abun ba.
To a gaida Zainab Sale da kuma Bello Sani Halluru. Yanzu kuma bari mu sake koma Najeriya don jin matakan da wasu gwamnoni suka dauka akan yaki da cutar coronavirus. Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani.
ganin yadda cutar corona ke kare yaduwa da kuma irin matakan da gwamnatoci ke dauka a matakai daban-daban yasa gwamnoni tar daga cikin gwamnonin jihohin arewacin Najeriya daukar matakin rufe makarantu da kuma takaita tarurruka a yankunan waɗannan jihohi har zuwa kwanaki 30 gwamnonin dai sun sanar da wannan mataki da suka dauka game da cutar ta corona ne biyo bayan tashi daga wani taro na gwamnonin arewa maso yammacin wannan kasa taron da aka ran farko ya hada da wasu gwamnoni da suka fito daga arewa ta tsakiya musamman dai gwamnan jihar Niger da Kwara daga baya dai gwamnonin guda tara suka amince a rufe makarantun na kwanaki 30 kamar da yadda gwamna Aminu Bello Masarin da ke shugabancin kungiyar gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya ya gaya manema labaru cikin harshen turanci yayin da takwaran shi na jihar Kebbi Atiku Bagudu ya fassara
yau Laraba shugaban gwamnonin jihohin Arewa maso yamma gwamna Aminu Bello Masarin na Katsina ya kira taro wanda ya hada da gwamnonin Niger da sauran gwamnonin Arewa maso yamma wannan taro musababin kiran shi shine a duba wannan lalura da ake kira coronavirus wanda kasashe da yawa da Najeriya gwamnatin tarayya an fara daukan sun dauki matakai waɗanda ke rage yaduwar shi don haka mu ma mun yanke shawarar cewa kowace jiha jihohin nan tara za su dau matakai da hukumomi na jarabawoyi na ƙasa domin a fara rufe makarantun ne a tsawon lokaci kwana 30 daga Altinin 23 ga watan 3 na 2020 sannan kuma za a kara yekuwa ga jama'a domin a rage yawan taro na mutane har zuwa wani lokaci daidai da wasu matakai da kasashe ke dauka masu makamanta irin namu na uku kuma za a ci gaba da yekuwa ta jawo hankalin jama'a ga abubuwan da ya kamata a yi musamman kula da muhalli da wanke hannu domin rage yaduwar wannan ciwo da ya bulla
wannan dai shine karo na farko da gwamnonin arewacin Najeriya suka taru guri guda domin daukar mataki akan cutar corona tun bayan bullarta a wannan kasa abin da yasa shugabar wata kungiya da ke tallafa wa marayu ta Arda Relief Foundation Hajji Arabu Salisu Ibrahim tace an so a makara
to gaskiya wannan mataki ne mai kyau wanda ya kamata tun sati hudu da ya wuce ma ya zama gwamnatin tarayya ta dauki tsauraran mataki da kuma gwamnatin jihohi amma sai aka yi ma abu rukan sakai nan kashi duk da cewa an fara yin wani abu wanda ya kamata da atake ne amma ba a ci gaba ba matakin da aka dauka abun murna ne a lokaci guda kuma abu ne na alheri ni da damuwa idan an rufe makarantu yes yana da kyau to ya kamata kuma a shiga wayar ma da mutane kai domin su san symptoms watan alamomi na wannan cutan da kuma yanda idan mai cutan an kamu da ita wani asibitoci ne za a kai mutane tunda ba a kai su asibitin da kowa ke zuwa akwai abin da ake ce ma isolation center ya kamata a ce an yi shi na gaggawa a kowane jiha sannan hanyoyin shigowar baki ba wai kasashe 13 ba kamar yanda aka ayyana yau yanda Ghana ta yi ta kashe hanyar shigowar kasashen waje kusan kasashe 80 da wani abu ya kamata a ce Najeriya ma ta dauki wannan matakin saboda abin nan yanzu Najeriya ba karamin asarar rayuka za a yi ba domin babu wasu matakai da aka dauka wanda zai dace da wannan cututtuka idan suka zo a cikin mu
ko bayan maganar cutar corona ma dai gwamnonin sun tattauna akan maganar matsalar tsaro
jami'an tsaro na soja da yan sanda da farar kaya da sojan sama da sojan ruwa da suke taimakawa wajen harkar tsaro sun zo sun yi bayanai kuma an kara kira gare su cewa muna so su kara duba abubuwan da za mu iya yi da kuma kudin da ake bukata da gudunmuwar da ake bukata domin mu bayar domin a kara sawo waɗannan nasarori da ake samu ga Allah ya taimaka mana a kai karshen waɗannan lalurori
wannan taron gwamnoni na arewacin Najeriya dai ya samu halartar dukkanin gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya in banda gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano da ya aike da mataimaki sai kuma gwamnan jihar Kwara da baya gurin amma dai kuma akai komai a kunnen shi ta hanyar wayar tarho a lokacin wannan taro Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC duk a cikin kokarin mu na kawo muku halin da duniya take ciki yanzu za mu leka a kasar Sudan daga nan mu yada zango a kasar Rasha inda na samu zantawa da Aishatu Abubakar Ismail daliba a Jami'al El Razi dake birnin Khartoum a kasar Sudan sai Khalifa Tijani Aikawa dake Jami'ar Kere-kere ta Bronze a kasar Rasha dan jin halin da jama'a ke ciki a kasashen biyu
a Hajji Aisha ko zaki dan bamu a takeice wani ran hali ake ciki a nan kasar musamman saboda wannan cuta ta coronavirus
Okay, so halin da ake ciki yanzu tun kaman kwana hudu da suka gabata tunda aka ce an samu case na farko akan coronavirus akwai a nan wani asibiti kusa da mu so gaskiya halin da ake ciki yanzu dai alhamdulillahi tunda dai wasu sun ce case it wasn't coronavirus wasu kuma sun ce shi ne dai amma dai halin da ake ciki like matakan da aka dauka a halin yanzu shi ne an dauka matakan kamar wanke hannu rike fuska da face mask da kuma hana zirga-zirga mai shiga cikin mutane saboda a halin yanzu shi ne kadai matakin da za a dauka na tsare kai daga wannan cutar coronavirus din tunda dai
ana iya cewa a nan makarantu sai yara kan tafi makarantu musamman a matakin primary secondary har zuwa jami'a koko an sa dokar hana fita
a gaskiya a halin yanzu tun daga ranar Lahadi an saka doka makarantu daga primary secondary har mu da muke university gaskiya an rufe makaranta sai nan da wata daya
to ya maganar kayan abinci musamman idan aka ce mutum ya je kasuwa wajen sai ana samu kuma kudaden kayan abinci sun karu koko sanannen a yanda aka san su
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
hukumar wasannin motsa jiki na kasa wato National Sports Authority a bisa umarni daga shugaba Nanadu Dankwa-Akufo Addo ta dakatar da duk wasanni na motsa jiki a cikin nan kasar a cikin wata jawabi da Professor Peter Tumasi babban director na hukumar ya sanya hannu ya nuna cewa wannan umarni ya biyo yanda cutar coronavirus take addaba duniya ne jawabin ya ce duk waɗansu tafiye-tafiye a waje da sun ka hada da babban kungiya na ƙasa da club da ƴan wasannin tsere da dai duk wasannin motsa jiki an dakatar da shi tsohon babban mai koyar da blasters wasa Kwesi Appiah na kira ga hukuma da a biya shi kwantin albashinsa na $175,000 wannan kiran ya yi shi ne zuwa ga kungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana GFA Appiah dai yana akan albashin $35,000 ne kowane wata a lokacin da yake koyar da blasters wasa yanzu haka yana bin hukumar bashin wata biyar kenan da ya kama $175,000 kan kwantaragin shi ya kawo ƙarshe a cikin watan Disamban shekara ta 2019 club sun din Ghana za su samu damar sayan na sabbin ƴan wasa a cikin buɗa wato kasuwar sayan ƴan wasa duk da haramcin da aka azawa wasannin league da gwamnati ta yi a dalilin yaduwar cutar nan na coronavirus cikin kasar mataimakin chairman din kwamitin da ke tafiyar da wasannin premier league din kasar Jose Ajapon ya bayyana cewar duk da cewar an haramta duk wani harkokin wasannin kwallon kafa a cikin kasar nan da makonni hudu masu zuwa club da su damu daman sayan sabbin ƴan wasa a kasuwar musanyan ƴan wasan da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin na yau Ridwanul Lamuktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Kuma gaida Ridwanullah Abbas. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Murtala Faruk Sanyina, sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni, Julie Levis Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar Allah ya ƙara kare mu baki daya. Allahumma amin. Peace.